الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamman da kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Talata 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 21 ga watan 10 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam. Kafin darasi ne uba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Wani misali, mutum ne ya saba yin azumi uku a kowane wata, kamar yadda yin azumi uku a kowane wata an so ya kasance kwanuka na hasken wata 13, 14, 15, wanda ana kiransu ayyamul bir, kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma kamar yadda an so musulmi ya zamanto duk litinin da Alhamis ya zamanto yana azumtarsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke azumtar waɗannan ranaku. To shi ne 13, 14, 15 sai ta faɗo akwai litinin a ciki ko akwai Alhamis. A nan, idan litinin ta faɗo ko Alhamis ta faɗo a cikin waɗannan ranaku, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai linka maka sakamakon ladalinki biyu, tamkar ka yi azumin litinin ko Alhamis, kuma tamkar ka yi wannan azumi wanda yake na 13. In ba don kasancewar ita litinin kin ko Alhamis kin ta faɗo a waɗannan ranaku, bayan da za a yi kabarta za ka azumce ta kamar yadda ka saba. Don haka kenan za a linka ma mutum ladalin kifi. Wai misali, mawadaci ne ya yi jinkirin fitar da zakka kuma Allah ya masa rasuwa ba tare da ya fitar da wannan zakka, shin za a fitar da ita kafin a raba gado ko kuma tasha? Dole ne a fitar da wannan zakka, domin bayani ya gabata. Idan bawa Allah ya masa rasuwa, akwai abubuwa hudu waɗanda suke rataye da dukiyarsa, wanda kuma waɗannan al'amura guda hudu ana jero su ne ɗaya bayan ɗaya. A farko, idan Allah ya ma bawa rasuwa, mu'anut tashihiz, wato ɗawainiya ta tattala shi domin kai shi makomarsa, wannan abin da yake wajibi daga cikin dukiyar shi za a fitar. Kudin sayen likkafa ne, kudin gina rami in biya ake, itacen da za a jera da tabarma da turaren da za a shafa masa, gaba ɗaya wannan daga cikin dukiyar shi za a fitar. Sai dai in wani yayi tabarru, ma'ana ya ɗauka ya bada saboda Allah cewa a yi masa wannan ɗawainiya, to a wannan lokaci sai a kyale dukiyarsa. An gane ko? Dalili akan haka shine hadisin da ke cikin sahihai, wanda wani sahabi yana kan raƙuminsa yana tsaye a nan Arafa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin bankwana. Allah ya kaddara faduwarsa daga kan raƙumi, wuyansa sai ya kare, Allah ya karɓi rayuwarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma sahabbai ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, sai yake cewa wa kaffinuhu fi thawbayhi wala tuhanniduhu wala tukhamiru wajha fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. A wata riwaya wala tukhamiru ra'sa, ko kuma wala tughaddu ra'sa. Manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya. Manzon Allah sai ya ce ku yi masa likkafani a cikin tufafinsa biyu. Kaga wannan kenan yana nuna ashe duk da wainiya ta tattala mamaci domin kai shi makomarsa, wannan ana ɗaukar shi ne daga kan dukiyar shi, farkon abin da za a taba a cikin dukiyarsa. Saboda wannan hirami nasa guda biyu, wannan dukiya ce daga cikin dukiyarsa. Manzon Allah ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi, sai ya ce wala tuhanniduhu, kada ku shafa masa turare, wala tukhamiru ra'sa, manzon Allah ya ce kada ku rufe masa kai, domin za a tashe shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik. To dan haka abu na farko kenan shine dawainiya ta tattala mamaci domin kai shi makomarsa, shine farkon abin da za a taba a cikin dukiyarsa. Bayan haka abin da zai biyo baya sai a tsaya a tambaya a bincika shin akwai wasu haƙuƙuwa a kansa, in ma haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko haƙƙi wanda yake na bayinsa. An gane ko? Misali a bincika ana bin shi bashi ko ba a bin shi bashi. Idan ana bin shi bashi, dole za a ɗauka daga cikin dukiyar shi a biya jama'a haƙƙinsu, ko da dukiyar gabaɗaya za ta tafi a biyan bashi. Idan kwa ma'ana sun haɗu a lokaci guda, ga haƙƙin Allah ga haƙƙin bayinsa, ma'ana ga zakka ya yi jinkirin fitar da ita, sannan kuma ga bashi na jama'a, to a nan sai a gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin bayinsa, domin haƙƙin Allah shi ya fi girma kuma shi ya fi cancanta game da biya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fadainullahi ahaqqu bil qada, bashin Allah, haƙƙin Allah shi ya fi cancanta game da biya a karan farko. Kenan a nan sai a lissafa dukiyar gaba ɗaya a fitar da wannan zakka da ya yi lattin fitar da ita ga lokacinta. Idan an fitar da zakka, sannan kuma sai a bincika suwa-suwa suke bin shi bashi. Idan an samu waɗanda suke da haƙƙi a kansa, sai a yi ƙoƙarin biyansu, wato haƙƙinsu. An gane ko? Duk wani ajali da za a yi na cewa sai lokaci kaza zai biya, da zaran ya mutu to wannan ajali ya sauka. Misali ka ci bashin jama'a, kun yi alƙawari cewa sai nan da wata goma za ka biya. Ɗaukan bashi ke da wuya yau zuwa gobe sai Allah ya maka rasuwa, to wannan ajali na shekara goma ya sauka. A gobe in kana da dukiya, a dukiyar za a ɗauka a biya jama'a, ba maganar sai nan da shekara goma. Amma in kai kwa kai ne kake da haƙƙi a kan jama'a, an sanya ajali, to wannan sai an kai ajalin. In ajalin ya cika, su wanda ake bin su bashi su kawo wannan haƙƙi naka su ba magadanka. Sannan abu na uku, bayan an fitar da wato haƙƙin Allah da haƙƙin jama'a daga cikin dukiyar mamaci, mata abu na uku shine wato wasiya. Idan shi mamacin ya yi wasiya na cewa a cikin dukiyar shi a ɗau kaza a yi kaza, a ɗau kaza a bawa ne, a ɗau kaza a yi masa kaza, to wannan wasiya sai a tsaya a kalla shin ta ci karo da shari'a ko bata ci karo da shari'a ba. Duk wasiyar da ta ci karo da shari'a ta saba ma Allah da manzansa, to zartar da wannan wasiya haramu ne, baya halatta a zartar da ita, dole a tada ta. Amma idan aka kalli wasiyar aka tabbatar da wannan wasiya bata ci karo da shari'a, to haƙƙi ne na nan mamaci akan wato magadansa, dole su zartar masa da wannan wasiya. Misali, yayi wasiyar cewa idan ya mutu a cikin dukiyar shi, ga wasu dangin shi na kusa, wani a dauka za a bashi, wani a dauka za a bashi, wani a dauka za a bashi, a dauka za a je ai masa haji, a dauka za a gina masa masallaci, a dauka za a gina masa makaranta, da duk wasu abubuwa na alkhairi da ya wasiyar cewa a dauka daga cikin dukiyarsa ai masa. To duk abubuwan da yace ai masa waɗannan al'amura, za a kasa dukiyar shi kashi uku. Idan aka kasa dukiyar kashi uku, sai a ɗauko kashi ɗaya. A cikin wannan kashi ɗaya, duk iya abin da yayi na wasiya a cikin wannan kashi ɗaya daga cikin dukiyarsa, kashi uku na dukiyarsa, a cikin shi za a zartar da wannan wasiya. Idan an zartar da wasiyar gaba ɗaya daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa, wani abu ya rage, to wannan abin da ya rage sai a dawo a kwatsa shi da kashi biyun na farko, sannan wannan gaba ɗaya ya zama gado. Idan ko wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya bai isa ba game da zartar da wannan wasiya, to baya halatta a wannan kashi biyu a ɗauko daidai da dala a ƙara, sai da amincewa da yadda ta magada, domin wannan kashi biyu haƙƙinsu ne. An gane ko? Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Ubangiji ta'ala ya muku sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarku a lokacin mutuwarku, domin wato daɗin ladanku, domin ƙara muku lada. Allah ya ba ku damar cewa kuna iya yin wasiya a lokacin da mutum ya shiga cikin hali wanda yake na mutuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqi. Wanda da ita yin wasiya duk lokacin da mutum ya shiga cikin hali na baddama, ya kwanta rashin lafiya, ya tabbata wannan rashin lafiya a iyarin jayin zaton shi ba zai tashi ba, to wannan dole ne yayi wasiya. Kuma wasiyar tana zamantowa dole mutum ya yi ga mahaifansa da waɗanda suke dangin shi na kusa, cewa a cikin dukiyarsa in Allah ya masa rasuwa a ɗau kaza a ba mahaifinsa, a ɗau kaza a ba mahaifiyarsa, a ɗau kaza a ba ɗan uwansa, kan na wajen uwa kan na wajen uba. Wannan a farkon musulunci dole ne. Da Ubangiji ta'ala ya saukar da aya wadda ta raba gado ɗaya bayan ɗaya, Ubangiji ta'ala sai ya shafi wajibcin wannan wasiya ga magada da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqan fala wasiyata lil warith. Manzon Allah yake cewa ku san da cewa Allah ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, don haka babu wasiya ingantacciya ga magaji. Duk wanda yake da gadon ka, ba maganar kai wasiyar cewa a bashi kaza. In kai wannan wasiya, wasiya ce batacciya. An gane ku? Sai dai in magada sun yarda sun amince cewa a ɗauka a baka, to wannan lokaci kuma ya riga ya zama halak, domin sun sauka daga kan haƙƙinsu. Sannan kuma ita wannan wasiya, an so mutum ya tauye daga sulusun dukiya ya kaita kashi ɗaya daga cikin huɗun dukiya, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wallahi na yi burin jama'a su tauye wasiya daga kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya su maida ta kashi ɗaya daga cikin huɗun dukiya. Misali, in ka bar miliyan guda maimakon ka yi wasiya da jikka 333 da 'yan canji, to ka sauko ƙasa ka yi wasiya da jikka 250, wanda jikka 250 shi ne rubu'in miliyan guda kenan. Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya tafi akan cewa abin da ya dace mutane su tauye wasiya su maida ta kashi ɗaya daga cikin biyar gin dukiya shine khumsi. In kana da miliyan guda ka yi wasiya ta jikka 200, wannan 400 sai ta zamanto, wannan 800 sai ta zamanto ta magada. dalilan Abubakar Allah ya kara masa yadda akan haka yace yaya bazan yadda na amince ga kaina abinda Allah ya yadda ya amince ga kansa Ubangiji ta'ala ke cewa wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. A wannan aya Ubangiji ta'ala ya yarda ya amince ga kansa da manzonsa cewa in an samu ganima ta yaki a kasa biyar a basu kashi ɗaya shi da manzonsa. To shine Abubakar yace to yaya bazan yarda na amince ga kaina da kashi ɗaya daga cikin biyar abinda Allah ya amince ma kansa. Don haka dai a takaice kenan mata al'amari na uku wanda ake zartaswa a cikin dukiyar mamaci ita ce wasiya in yayi. Idan ku bai yi wasiya ba to wannan dukiya gaba ɗaya bayan an gabatar da ɗawainiya ta tattala shi zuwa makomarsa an biya duk wasu masu haƙƙi haƙƙinsu to abin da ya rage sai ya zamanto gado. Kina al'amari na hudu sannan shi ne gado, sai a tsaya a kalla suwa-suwa ne ne mamacin ya bari wanda suke da gadon shi. Duk wanda yake da gadon shi to dole a ɗauki haƙƙinsa a bashi. To amma kasancewar saboda jahiltar addini ko kuma lalacewa ta wasu daga cikin jama'a ta muminai da hadama da zalama dangane da abun duniya, idan mutum Allah ya masa rasuwa musamman in yana da dukiya farko kawai abinda suke kallo gado, maganar ma su guntuka su san da cewa akwai masu haƙuƙuwa a kan shi a biya su, wannan bata mata su ba wanda mun yi bayani. Wani dan uwa yake ba da labarin cewa wani mai kudi ne Allah ya masa rasuwa, sai daga cikin ƴaƴan wani ya yi bayanin cewa ya kamata a bincika a san menene ke kan mahaifinsu na haƙuƙuwan jama'a domin a biya su haƙƙinsu. ƴaƴan sai suka zaburo suka ce to mu muka ci masa bashin, ina ruwan mu muka ci masa bashin. Shi wannan ɗa da yake ɗa ne wanda yake nagari mai lazuntar majalis waɗanda suke na ilimi, yana jin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tashi haikan yayi banga-banga ya ce ba wanda ya isa ya taɓa dala a cikin wannan dukiyar, dole sai an biya ma mahaifinsu bashi ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi. Wanda da shi ɗan lokacin mahaifin yana raye shi ne aka watsar da shi aka ɗauke shi cewa ɗan kaushin addini ne, ɗan sabon addini ne, sai ga bayan mutuwar mahaifin shi ya yi tsaye akan a biya ma mahaifinsu bashi. Wanda in mahaifin bai bar ba dukiya fa haƙƙi ne nashi akan ku ku ƴaƴan, duk yanda za a yi ku nemi dukiya ku sauke ma mahaifinku nauyin da yake kai shi. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, akwai gida na Umar Allah ya kara masa yadda, wanda Umar lokacin da aka soke shi yana cikin rashin lafiya kafin ya mutu yayi wasiya ga ɗan shi Abdullahi, yace masa in Allah ya mun rasuwa wannan gida na wanda ake kira shi Darul Qafa. Umar yace a saida shi a biya mun bashin da yake kaina. Yace in kudin gidan ya biya fa lillahi alhamdu, yace in kudin gidan bai biya ba yace ka je ka nemi agaji a cikin dangina a hada iya abin da yake na haƙuƙuwan jama'a a biya mu. Kaga anan kuma wannan gida shine iya abin da Umar ya mallaka, yace a saida gidan a biya masa bashin shi. Yanzu a yau wasu magada ne za su iya saida gida su biya ma mahaifinsu bashi, waɗanda za su ce mu muka ci masa bashin yawa suke, sai dai wasu ba su fito bane ba suka faɗa. Akwai ma waɗanda suke fatan mamacin ya mutu domin ya bar musu wannan dukiya da ya tara, suna ganin cewa ya tsare musu wuri ya bata musu lokaci, so suke su shiga cikin jama'a su ma a ringa nuna su da yatsa a cikin gari in sun wuce. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan al'amari na tara daga cikin wato al'amura goma waɗanda suke warware kalima ta la ilaha illallah bayan musulunci su mai da mutum kafiri, wanda al'amari na tara bayani ya gabata a kansa shine malam Allah ya ji kansa yake cewa mani itafada annaba aban nasi yasa'uhu al-khuruju an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama wasi al-khadir kama wasi al-khadira al-khuruju an shari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir li qawli Allahi azza wa jalla wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wato malam yake cewa duk wanda yake kudirin cewa daga cikin jama'a akwai wanda na yiwuwa yayi tawaye ya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai cin gashin kanshi, an gane ku, ya zamanto yayi tawaye ya fita daga cikin karkashin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana wai ya kai wata marhala wani zango na sanin Allah subhanahu wa ta'ala shine suke cewa yayi wusuli yayi fana'i, ma'ana ya kai wani geji wanda yake na sanin Allah cewa a yanzu yana iya fita daga karkashin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu halaka babu harama a kansa. Don haka wannan salloli lokaci biyar da azumi da sauran ibadu wanda Allah ya shar'anta ma bayi shi duk sun sauka daga kanshi, waɗannan ibada ta gama garin bayi ce, su ma in sun kai wannan martaba wannan ibada ta sauka daga kansu, dan haka kuma ba shi halaka ba shi haram, duk abin da yake dama yana iya aikatawa. Kamar yanda akwai masu da'awar haka sune sufiya waɗanda suke ganin cewa wai sun kai wani geji shikenan, wato sun fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai domin sun sani Allah hakikanin sani, shine duk waɗanda suka kai irin wannan martaba ta shedanci zaka ji suna cewa wai ku kuna karɓar ilimin ku ne daga wani mamaci shi ma daga wani mamaci shi ma daga wani mamaci, sai su ce mu kuma kai tsaye muna karɓar ilimin mu ne daga Ubangiji subhanahu wataala, ba sa bukatar cewa sai sun biyo ta kan Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yake cewa kama wasi al-khadira ko kuma kama wasi al-khidra al-khuruju an shari'ati Musa alayhi salam, yanda suke kafa hujja wai shine kamar yanda wato annabin Allah shine al-khadir ko kuma kace al-khidir, kana da fuska biyu dangane da sunansa kamar yanda bayani ya gabata, in ma kace al-khidru ko kuma kace al-khadir, wato kamar yanda yayi lwaci wannan annabi wato shine fita daga cikin shari'a ta annabi Musa, a yanda suke da'awar cewa ai Khadir ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa, wannan ku tsabar jahilci ne da rashin sanin hukunce-hukuncen addini. Annabi Musa alaihi salam manzo ne wanda Allah ya turo shi kebantacce zuwa ga banu Isra'il, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada wa idha qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Iya jama'a ta banu Isra'ila su kadai ne Allah ya turo annabi Musa zuwa gare su, Allah bai turo annabi Musa zuwa ga Khadir alaihi salam, kamar yanda annabi Isa alaihi salam shi ma Allah ya turo shi ne zuwa ga banu Isra'ila kawai, kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, haka Allah ya maimaita mana a cikin suratu Saf wa idha qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad al-aya. Dan haka kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa Allah ya keɓance ni da abubuwa guda biyar, Allah ya min kyautar su, duk wani annabi da duk wani manzo da suka gabace ni ba wanda Allah ya masa dai daga cikin ba wanda Allah ya masa kyautar wani abu daga cikin abubuwan nan guda biyar. daga cikin abubuwa biyar wanda Allah yake bance shi shine manzon Allah yace duk wani annabi da kuka sani Allah yana aiko shi ne zuwa ga jama'ar sa kawai yace amma ni ku an turo ni zuwa ga jama'a gaba daya kamar yadda Ubangiji ta'ala yace kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhina hum mulkus samawati wal ard al-aya da fadar sa wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira dan haka yayi rantsuwa da Allah manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa yake cewa ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo Allah yake na rantsi da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al-umma ba yahudi ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi na alqur'ani manzo Allah yace face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta kamar yanda Allah yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawidu manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne manzanci wanda yake ga duniya tun ran da Allah ya aiko shi a matsayin manzo shine cikamakin manzanni duk wanda zai zo daga ran da Allah ya turo shi har zuwa kiyama bashi da wani manzo face manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sawa'an balarabe kake ko ba yahudi ko ba nasari ko ba karfata ko ma a ina kake raye to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine manzanka dan haka kenan hujjar su na cewa wai Khadir alaihi salam ya fita daga shari'a ta annabi Musa domin ya aikata wasu abubuwa wanda a cikin shari'a ta annabi Musa kuskure ne ya kashe wannan yaro kafin ya balaga ya sara alluna waɗanda suke ni jirgi yayi ni ya kusa ya girmiyar da jama'a sannan kuma ya tada wata katanga wadda ta je faduwa alhali ɗan garin sun ki karbar bakuncin su suka ce kaga anan wato yayi tawaye ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa dan haka a yau duk wanda ya kai martaba ta sanin Allah kenan yana iya fita daga cikin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ba maganar ibada akan shi ba maganar halak ba magana haram wannan duka ya takaita akan ga magarin bayi shi yayi wusuli da fana'i zuwa fadar Allah to dan haka mallan yace duk wanda yayi wannan kuduri mallan yace fa huwa kafir ma'ana ya kafirta an gane ku domin Allah bai sa ma bawa wata gaya cewa in ya kai ibada za ta sauka daga kanshi face mutuwa kamar yanda Al-Hasan Ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa da ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka ka kadaita shi a cikin ibada hatta ya'tiyaka al-yaqin har mutuwa ta cin maka al-yaqin anan abinda ake nihi ita shine mutuwa kamar yanda waccan aya dake cikin suratul muddathir wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sanyawa amma ɗan wuta tambaya menene sababin abinda ya kawo su wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nud'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'ibin wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin ayil maut an gane ku ba kamar yanda suke nihi wai yaqini shine wai ka kai wani giji na sanin Allah shikenan duk wata ibada ta sauka daga kanka gafiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da Allah zai karbi rayuwarsa sai da aka shiga kafadinsa kafadarsa aka fita da shi masallaci ya sallar asuba a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya in har akwai wani wanda yake ya kai gaya a wajen sanin Allah to bai kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzo Allah yake cewa ni nafi ku tsoron Allah kuma ni nafi ku sanin Allah to dan haka anan dukkan wani wahayi ne wanda yake na shaydani duk wanda yayi gudurin cewa akwai daga cikin jama'a wanda in ya kai wata martaba zai iya fita daga cikin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa hujja kamar yanda wai Khadir alaihi salam ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa to wannan ya kafirta an gane ko anan sai mu ce da shi to ai Allah bai turo annabi Musa zuwa ga Khadir ba manzancin annabi Musa manzanci ne wanda yake takaitacce zuwa ga banu Isra'il Khadir ko baya daga cikin banu Isra'il tunda bawa ne na musamman wanda kissar bayani ya gabata annabi Musa yana cikin wa'azi a cikin jama'ar sa banu Isra'il suka masa tambaya suka ce ya Musa shin akwai wanda yafi ka sani a duran ƙasa a yau annabi Musa sai ya ce ni nafi kowa ilimi bai maida ilimi zuwa ga Ubangiji Allah ya masa rarauka Allah ya ce kwarai ya Musa akwai bawa na wanda yake mahadar teku guda biyu wannan bawa nawa yafi ka ilimi jin haka ke da wuya annabi Musa sai ya ce ya Ubangiji na yaya za a yi na hadu da shi domin na fa'idanci abin da ke wajen sa na ilimi Ubangiji ta'ala ya ce masa dauki kifi ka nasa shi a cikin kwando wannan kifi shine alama a inda kaga ka da shi wannan kifi to ka tabbatar da anan zaka samu wannan bawa nawa haka annabi Musa alaihi salam ya ja almajiransa Yusha ibn Nun suka kama hanya suna tafiya inda suka yada zango suka dan huta sai almajirin sa ya manta kifi a nan bayan sun yi gaba sun buƙaci abinci atina gada ana lakar da kina min safarina haza nasaba a lokacin nan sai yake cewa a ra'aita iza awaina ila sakrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura al-aya to dan haka suka hadu kuma a ƙarshe ga yanda duka dai al'amari ya gabata kuma mun yi bayanin cewa malamai suna da maganganu biyu akan wannan bawan Allah Khadir wasu suka ce waliyi ne wasu malamai suka ce annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda kuma dalilai na Al-Qur'ani sun tabbatar da annabi ne daga cikin annabawan Allah martabar shi ta wuce martabar walitaka an gane ko dan haka duk wanda yace maka Khadir waliyi ne galibi to suna son su cika ransu ba babbaka kuma wata zandaka ne wani arnanci ne na a nuna maka cewa darajar waliyi ta wuce darajar annabi dan haka zaka yi suna fadar cewa wani daga cikin waliyansu da shehunansu yana da darajar annabi 40 wani yace yana da darajar annabi 1000 wani yace yana da darajar annabi kaza dan haka malamai suka ce farkon kulli wanda za a hukunci na arnanci sai an tabbatar masa ya tabbatar da cewa Khadir annabin Allah ne martabar shi ta wuce martabar waliyi sannan kuma za a tattauna da shi bayan haka kuma sannan mas'ala ta biyu cewa dalilai sun tabbatar da Khadir alaihi salam a mace yake ba a raye ba kamar yanda waɗannan wanda suke da awar waliyi ne suna cewa a raye yake yana yawo a cikin wato sararin ƙasa wani sai ya ce ya hadu da shi wani ya ce ya hadu da Khadir wani ya ce ya hadu da shi malamai suka ce wai shin alama gare shi a fuska wanda ake gane shi shaytani ne sukan hadu da shi sai ya ce shine Khadir ya musu wasu wahayi wanda yake na ƙarya ya ce an yi kaza an yi kaza to dan haka akwai littafi na musamman wanda Mubaydin wani malami Mubaydin Abdulhamid ya wallafa shi akan al-Qadir ismuhu kunyatuhu laqabuhu hal huwa waliyun am nabiyun abdun salih hayyun waliyun am nabiyun hayyun am mai au mayyitun akan wannan masaloli ne ya wallafa wannan littafi kuma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma yana da risala ta musamman akan wannan mas'ala ta Al-Qadir alaihi salam darasi na yau zamu tashi kenan al'amari na goma قال المصنف رحمه الله تعالى الناقض العاشر الإعراب عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ما لم الله يجكنسا ke faɗa cewa al'amari na goma daga cikin al'amurra waɗanda suke warware kalima ta la ilaha illallah su mayar da mutum kafiri bayan musulunta shine malam yace al-i'radu an dinillahi ta'ala bujire ma addinin Allah la yata'allamu mutum ya zamanto kwata-kwata baya neman sanin hukunce-hukuncen addini an gane ku kwata-kwata kawai yana kyamar ilimi na addini ba rashin dama ba ne ba kiwuya ba ce ba suka hana shi neman ilimi kwata-kwata kawai shi kyamar ilimi na addini ne yake ya juya masa baya ya bijire masa an gane ko shine yace la ya ta'allamu wato baya neman sanin addini kwata kwata wato dan kyamar addini wala ya amalu bihi ko kuma yayi ilimin amma kwata kwata gaba ɗaya baya aiki da addinin baya sallah baya azumi baya zakka baya haji baya da'a ga mahaifa baya sadar da zumunta baya ce makama mabukata kwata kwata duk wani aiki wanda addini ya shar'anta kwata kwata gaba ɗaya ya watsar da shi baya yi malam yace to duk wanda ya kasance akan haka malam yace ya kafirta sai yace wa dalilu dalili akan kafircin mutumin da ya kyamaci ilimi na addini gaba daya ko kuma wanda kwata kwata baya aiki da abubuwan da Allah ya shar'anta na ibada dalili akan kafircin sa malam yace fadar Allah subhanahu wata'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih Ubangiji ta'ala yace babu mafi zalunci sama da wanda aka masa galgadi da ayoyin Ubangijinsa. An gane ko? Kenan wannan istifham ne bi ma'anan nafi. Ai la ahada azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi. Babu daya daidai da mutum dai wanda yake mafi zalunci sama da wanda aka masa galgadi da ayoyin Ubangijinsa, aka karanta masa Alkur'ani, aka karanta masa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka masa bayanin abubuwan da Allah ya shar'anta ma bayinsa, sannan aka masa bayanin abubuwan da Allah ya haramta ma bayinsa. Thumma a'raba anha, sannan ya bujire ma wannan ayoyi na Ubangiji subhanahu wata'ala ya kauda musu kai. Ubangiji ta'ala yace a duren ƙasa ba wanda yafi shi zalunci. Ubangiji ta'ala yace inna minal mujrimina muntakimun, lalle mu wato masu daukan fansa ne game da waɗanda suke masu tsaurin kai, waɗanda suka bujire mana, za mu dau fansa a gobe kiyama. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana wani nau'i daga cikin nau'ika na kafirci, shine kufrul ihram. An gane ku? Kafirci wanda yake na bujirewa alqur'ani da sunna, domin nau'in kafirci ya kai kusan nau'i kusan takwas. An gane ku? Akwai kibrul ibai wa wannan kufrul ibai wa istikbar. An gane ku? Irin kafirci na shaytani. An gane ku? Ubangiji ta'ala yake cewa fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sannan kuma akwai kufrul shak, irin kafirci wanda yake na munafikai. Sannan kuma akwai kufrul irad, wanda dai duk bayani ya gabata akan su. Kenan wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna mana, suke tabbatar mana da wannan nau'i daga cikin nau'ika waɗanda suke na kafirci, shine kufrul irad, kafirci na bujire ma ayoyin Allah. Wanda ayoyin suna da yawa, akwai fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ahqaf, wallazina kafaru amma unziru muridun. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu masu bujirewa ne dangane da abinda aka musu galgadi na Alkur'ani da sunna. Haka nan fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul kahf, kwatankwacin wannan aya, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yada. Haka idan ka koma cikin suratul nisa, Ubangiji ta'ala yana nuna mana sifa ta munafikai. Idan an ce ku zo a karanta muku Alkur'ani, ku karba da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi na sunna, sai su kauda kai su bujire. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Idan an ce da su ku zo ku karbi abinda Allah ya saukar na Alkur'ani, wa ila ar-rasuli ku zo wajen manzansa, ma'ana ya yanke muku hukunci, ya tabbatar muku abu wanda yake na sunna. Ubangiji ta'ala yace ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa, zaka ga munafikai suna bujire maka bujirewa wanda take mai kai gaya, kwata kwata sun bujire sun kauda kai. To dan haka sakamakon duk wanda ya bujire ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kauda kai game da ayoyinsa, farko dai a nan duniya Ubangiji subhanahu wata'ala zai jefa shi cikin kangi da duk wani kunci wanda yake na rayuwa. koda kana ganin cewa mawadaci ne yafi kowa arziki a ban kasa, to rayuwar shi rayuwa ce kuntatacciya, ba shi da hutun zuciya. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake faɗa a can cikin suratu Taha, ala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wala azabu al-akhirati ashaddu wa abqa. Ubangiji ta'ala yake cewa faman ittaba'a hudaya fa imma ya'tiyannakum minni huda, idan shari'a ta zo muku daga wajena, lokacin da Allah ya saukar da Adam alayhi salam wato da Hawwa daga cikin aljanna, Ubangiji ta'ala yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni huda, idan shari'a ta zo muku, Ubangiji ta'ala yace faman ittaba'a hudaya, kusan da cewa duk wanda ya bi shari'ata, an gane ko? Ubangiji ta'ala yace fala yadhillu, anan duniya dai ba zai bace ba, wala yashqa haka kuma ba zai tsiyata ba anan duniya, kuma haka kuma kiyama ba zai tsiyata ba, zai zama da muta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas yake cewa naji manzon Allah yana fada a cikin kudubarsa ta ban kwana, manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu قد تركت فيكم ما إن اتصنتم بهما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. مثلا الله يقول يا كو جماعة كسن دا چه ونابر مكو ون أبو وند متكر كني ركو دش تو هر أبدا بذاكو بچه ومثلا الله يقول القرآن دا سنة دومين إن أكا چه شريع شيني القرآن دا سنة أكم فهنتر مغباتن بوري. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce faman ittaba'a hudaya, duk wanda ya bi shari'ata fala yadhillu, ba zai bace ba anan duniya, wala ya shiga kuma ba zai tsiyata ba a gobe kiyama, makomar shi ta zaman tuwuta. Sai Ubangiji ta'ala ya ce waman a'rada an dhikri, duk wanda ya bi jirema alqur'ani na, an gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ya san da cewa yana da rayuwa kuntatacciya a nan duniya, ma'ana ya cancanci rayuwa wadda take mai kunci a nan duniya, dan babu abin da yake ba bawa kwanciyar hankali da nutsuwa, ko babu kwabo a aljihun saface imani da Ubangiji. Wannan alkawari ne Allah yi, duk wanda ya kyautata imani da shi ya biyo baya da ayyuka na gari, to shi ya cancanci a bashi rayuwa da dada a nan rayuwar duniya, kuma shi ya cancanci rayuwarsa ta dada da gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Amma duk arzikin da mutum yake da shi, duk wadatar da yake da ita a nan duniya, indi ya bujirima alqur'ani da sunna, to rayuwar shi rayuwa ce mai kunci, babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa. Ubangiji ta'ala yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, a ranar kiyama za mu tada shi wato matsayin yana makahu. Kar ku yi mamaki waɗanda suka kafirce ma Allah, turawa da sauransu, wanda su hawa ba su da inda za su samu wata walwala da hutun zuciya sai wuraren wasanni. Dan haka zaka ga duk dukiyar da suke nema kawai ana tara ta ne saboda wuraren wasanni, aje nan a shakata, aje nan a shakata, wannan shine dan hutun su na zuciya, nutsuwar da suke samu. Wanda mumini shi kuma wannan ibada da Allah ya shar'anta mana da muke yi a tsawon yini da dare, ita take ba mu hutun zuciya, muke samun nutsuwa. Wanda ga hanya daya da zaran ka dan ji wata damuwa a zuciyarka, to ka dukufa akan ambaton Allah, ta kiyayenka za ka ga ka samu nutsuwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taquma innul qulub. To shi ne Ubangiji ta'ala sai ya ce, an gane ku? Za mu tada shi a ranar kiyama yana makawo. Kada sai ya fada ya ce ya Ubangiji na lima hashartani a'ma, dan mi ka tada ni a yau wato ina makaku wa qad kuntu basira alhali na kasance a duniya ina gani yaya za a tada ni a yau a makaku qala ubangiji ta'ala sai ya bashi amsa kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha haka lamarin yake ayoyin mu sun zo maka fa nasitaha sai ka daina yin aiki da su ka bijire musu ka kauda kai dan haka ubangiji ta'ala yace wa kadhalika yawmatunsa dan haka a yau za a barka a cikin wuta ba za a fitar da kai ba sakamako ne min jinsil amal aljaza'u min jinsil amal yanda ka manta ayoyin Allah ka bijire musu a nan duniya to haka yau za a kauda maka kai a barka a cikin wuta wal iyazu billahi kaga wannan kenan na nuna mana sakamako ga wanda ya bijire ma ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala tun nan duniya Allah zai fara nuna masa bayan da za a yi ji dadin rayuwa ko mu wadatar shi duk arzikin da ya tara bayan da za a iya samu jin dadi na rayuwa amma shi mumini ko babu dala a aljihun shi wallahi shi yake da hutun zuciya wani daga cikin magabata yake cewa lauya alamu abna'ul muluki lauya alamul muluku wa abna'uhum ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyu yace wallahi da a ce sarakuna da ƴaƴansu sun san irin abin da muke ciki na hutun zuciya da kwanciyar hankali da murna da walwala yace wallahi da sun ringa saran mu da takobi domin su karbe mana inda a ce sarakunan duniya da ƴaƴansu sun san irin yanayin da muke ciki na hutun zuciya yace wallahi da sun ringa saran mu da takobi su amshi mana haka kuma daga cikin wani magabata wani yake cewa masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma zaqu atyaba ma fiha qila wa ma atyaba ma fiha qala mahabbatullahi wa dhikruhu wa tilawatul qur'an yace talakawa miskinai na duniya matsiyata yace wadanda suka bar duniya ba su dandana abin da yafi komai dadi a duniya in kaji an ce matsiyaci talaka shine wanda ya bar duniya bai dandana abin da yafi komai dadi a duniya aka ce masa me yafi komai dadi a duniya yace kaunar Allah da ambaton shi da karatun alqur'ani wannan shi yafi komai dadi a duniya sannan wani daga cikin magabata yake cewa shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah yace a duniya akwai wata aljanna yace duk wanda bai shiga wannan aljanna aljanna ta lahira bashi rabu a cikin ta a duniya akwai wata aljanna ta musamman yace duk wanda bai shiga wannan aljanna to ba zai shiga aljanna ta lahira aka ce masa wace aljanna ce yace shine wato san Allah wato da ambatansa an gane ko shine imani da Allah kenan da ambatansa wannan ita ce aljanna jin dadin mu'mini a nan duniya to dan haka wannan sakamako na farko kuncin rayuwa sannan karshen sakamako a gobe kiyama ita ce wuta an gane ko duk da cewa daga cikin daman sakamakon na duniya duk wanda ya bijire ma alqur'ani da sunna to sakamakon da zai biyo baya Allah zai saka masa wani shaytani na musamman wannan shaytani zai zame masa aboki na kuti da kuti su ringa raba aya daya da shi za su kwanta da shi za su tashi duk inda yake bayyana rabuwa da shi kuma babu inda zai ingiza shi face ayyuka wadanda suke na sabo na halaka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa man ya'ashu an dhikri rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya bijire ma ambatan Allah ya bijire ma alqur'ani da sunna ubangiji ta'ala yace za mu saka masa wani shaytani na musamman zai zame masa aboki na kuti da kuti ba zai rabu da shi ba sannan sakamako wanda yake na gobe kiyama shine dai kamar yanda muka yi bayani ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tanada masa wuta ita ce kamar yanda Allah ya ce wa man yuridu an zikira rabbihi yasluquhu azaban sa'ada duk wanda ya bijire ma ambaton ubangijinsa a gobe kiyama Allah zai shigar da shi cikin azaba wanda take mai hauhawa ita ce azabar wuta wanda ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi wal iyazu billahi to dan haka anan a takeice abinda muke so mu sani bijire ma addinin Allah kwata kwata ya zamanto mutum baya neman sanin addini me yasa baya nema kawai kyamar ilimin addinin ne yake, baya neman sanin tsarki, baya neman sanin sallah da sauran ayyuka na ibada, kawai dan dai kyamar wannan ilimi, to wannan mutun ya kafirta. Amma in ya kasance kiyuya ci ko kuma rashin iko, babu malamin da zai je ya koya, ko kuma inda zai samu malamin da zai je ya nemo ilimi, akwai tafiya wadda take mai nisa, alhali shi ko bashi da halin da zai yi tafiya, to nan yana da uzuri. Wal iyazu billahi, wannan zai kusa gasgata akan wasu wanda kuma ana rayuwa da su a matsayin musulmi. Akwai wanda da zaran ya ji wa'azi za a yi a rediyo kawai kai tsaye sai ya kashi, wai ba wa'azin malam wani bane baya so, a kwata-kwata in dai magana ta wa'azi ce shi baya cikin ta, in dai harka ta addini ne. An gane ko? Ba baya son wa'azin malam wani bane, a kwata-kwata kawai shi wa'azi ne baya son ya ji. In kiran sallah aka yi tashi zai yi barurin. Waliyazu billahi, me irin haka yana kan hadari wanda yake babba, me yasa? Saboda duk wanda ya kyamaci ilimi na addini kwata-kwata, to wannan mutum ya kafirta. Shi ilimi na addini akwai wanda ya kasu kashi biyu, akwai kashin da yake zamantowa farilla ce ta ainihi, dole ne musulmi ya tashi ya nema, ba shi da wani uzuri da zai ce ya jahilci wannan ilimi. Farko dai sanin aqida wadda take ingantacciya, tacacciyar aqida wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna, akan fahimtar mazanjiya, aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita kuma ya gina sahabban sa akan ta, dole ne mu tashi mu san ilimi na tauhidi, mu san menene haƙoƙuwa na ubangijin mu subhanahu wata'ala, me yake so, me yake yarda da shi, menene ubangiji subhanahu wata'ala yake ki yake kyama. An gane ko? Musan haƙƙin Allah, musan haƙƙin bayansa, musan abubuwan da suka kishiyanci haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan babu wani wanda yake da uzuri a cikin musulmi ya ce ai shi ba shi da ilimi na tauhidi. Dole ne ka tashi ka san ubangijinka, ka san menene kuma haƙoƙuwa wanda suke nashi. Dan aqida sai in tayi kyau, duk wani abu in aka gina na ibada zai samu gunzama, amma matukar aqida bata inganta ba, to duk abin da aka gina sunan shi rusheshe. Don haka duk a cikin fanni na ilimin addini babu fanni wanda yake mafi mahimmanci, wanda ya kai matuka a wajen mahimmanci sama da ilimi wanda yake na tauhidi. Mutum ya san aqida ingantacciya wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna, ya san yadda zai bauta ma ubangijinsa. Sannan bayan a haka mutum ya yi kokarin sanin hukunce-hukuncen tsarki, ya san hukunce-hukuncen sallah, ya san hukunce-hukuncen azumi, ya san hukunce-hukuncen zakka idan yana da dukiya, ya san hukunce-hukuncen wato haji. Waɗannan rukunan musulunci guda biyar a matsayin mu na musulmi, dole mu tashi mu nemi ilimi, mu san hukunce-hukuncen su, ba mu da uzurin da zamu ce ba mu sani ba. Dan haka kuma nan kusa cikin littafi na akadari me yake cewa, awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusilihu bihi farda aynihi ka ahkamis salati wa taharati wa siya. Yace farkon abin da yake zama wajibi akan baligi, idan aka ce mukallaf wato shine musulmi wanda yake baligi mai hankali, yace tashihu imanihi, kyautata imaninsa, ya inganta imaninsa. Me ake nihi inganta imani? Shine ya nemi ilimi wanda yake na tauhidi, ya san haƙƙin ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Sannan bayan haka sai ya ce thumma ma'rifatu ma yusilihu bihi farda ainihi, sannan kuma abinda zai biyo baya wanda ya zama wajibi a kansa shine neman sanin abinda zai inganta farillar shi ta ainihi. In aka ce fardu ain, farilla ta ainihi wanda wani bai isa bai sauke ma wani. Yanzu misali, ai lokacin sallar isha ne zai yi yanzu, duk dukiyar mutum, duk mulkinsa a matsayin shi na musulmi, ya isa ya ce ma dan shi ya tashi ya masa wannan sallah kuma ta tsaya matsayinsa? Dole shi zai tashi ya yi. To dole ne sai shi ne malam sai ya ce ka ahkamit taharati, kamar hukunce-hukuncen tsarki, sai ya ce wassalati, da hukunce-hukuncen sallah, wassiyami, wato da azumi. Wannan ishara ce malam ya yi, ilimin da farilla ne dole sai mutum ya tashi ya nemi sani. Kenan anan abin da muke so mu sani, dole ne mutun sai ya tashi ya nemi sanin hukunce-hukuncen sallah. Sharadin sallah ko shine tsarki, shi ma sai ka tashi ka nemi sanin shi. Sannan ka san menene hukunce-hukuncen azumi, ka san hukunce-hukuncen zakka, ka san hukunce-hukuncen haji. Waɗannan rukunnan musulunci guda biyar dole ne kowane musulmi ya tashi ya nemi sanin su. Baya da uzurin da zai cewa ya jahilce su, ba zai je ma Allah da uzurin cewa ai shi bai sani ba. Sannan kashi na biyu, wanda shi ilimin fardu kifaya ne, in wasu suka tashi daga cikin jama'a ta musulmi suka nemi wannan ilimi, to sun sauke ma sauran jama'a. Yanzu misali neman ilimi na gado, dole ne kowa sai ya nemi sanin gado? Ba dole bane. A cikin jama'a ta musulmi in aka samu wasu suka dukufa akan neman ilimi na gado, to sun sauke ma sauran jama'a. Haka nan fiqhul mu'amalat, kamar misali ilimi na kasuwanci, na saye da sayarwa, to wannan shi ma in aka samu wasu jama'a daga cikin jama'a ta musulmi suka tashi suka nemi wannan ilimi, to sun sauke ma sauran jama'a. Amma fa yau in ka zama dan kasuwa, ka san da cewa dole ne akan ka san ilimi na kasuwanci, domin ka kiyaye yanda zaka ci abinda Allah ya halitta maka, kuma ka nisanci abinda Allah ya haramta maka. Kenan da ka samu jari ka zama dan kasuwa, ilimin kasuwanci ya zama tilas a kanka, da sauran fannunnuka na ilimin addini. To waɗannan duk ana kiran su fardu kifaya. Haka idan ka dauki wasu ilimi waɗanda suke na rayuwa, kamar ilimi na likitanci, ko ilimi na kere-kere, ko ilimi na gine-gine, da sauran abubuwa wanda musulmi suke da bukata, to wannan farilla ce mai wadatarwa. In aka samu wasu daga cikin jama'a ta musulmi suka tashi suka tafi suka nemo wannan ilimi, sun sauke ma sauran jama'a. Amma in ba a samu ba wanda ya tashi ya je ya nemo wannan ilimi, to gaba ɗayan jama'ar sun tozartar da abin da Allah ya wajabta musu, za a kama su da laifi a gobe kiyama. To don haka kenan, shine anan malam ya nuna mana cewa la ya ta'allamu, kwata-kwata baya neman ilimi, kenan ya zamanto halin shi da ɗabi'ar shi kawai kyamar ilimin ne yake. Wanda kyamar ilimi na addini, wannan sifa ce daga cikin sifofin Yahudu. A sanadiyar haka Allah ya musu fushi, ya tsine musu albarka, saboda kwata-kwata an gane ko a sifa ce wadda take ta ƴan mushaw. Su ƴan mushaw suna bauta ma Allah akan jahilci, don haka wato bata ta cancanta a kansu. Su kuma Yahudawa sun yi ilimin kwata-kwata, abinda suka wazar da shi yin aiki da ilimi, don haka Allah ya yi fushi da su. An gane ku? Shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala, da yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, manzon Allah ya ce su ne Yahudu. Ad-dallun, manzon Allah ya ce su ne ƴan mushaw. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Ma'ida, qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ash-shahid wa ghadiba alayhi, wanda Allah ya masa fushi sune Yahudu. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, innal ladhina takhazu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftari. Haka su kuma ƴan mushaw sun bace, kuma sannan sun batar da jama'a. An gane ku? Ubangiji ta'ala yake cewa wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil, sun batar da jama'a masu yawa, kuma su ma sun kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. To don haka duk wanda ya bijire ma ilimi na addini kwata-kwata yake kyamarsa. To wannan kasancewar ya biyo hanya ta ƴan mushaw, wanda su kawai ibada suka sa gaba, ba maganar neman ilimi. Wanda addinin mushaw ha kwata-kwata, kawai sai dai a ranar Lahadi, ma'ana a ranar sallar su, za a samu shi fasto a coci zai dan karanta musu wasu ayoyi nasu, kuma su ma ba kowanne ba, sai wanda aka ga dama iya, wanda ransu yake so shine za a karantar da su. Su suna bauta ma Allah akan jahilci. Su kuma Yahudu sun yi ilimin, to amma sai suka watsar da ilimin, ba sa aiki da shi. dan haka sai Allah ya yi musu fushi. To dan haka daga cikin wani nau'i na jama'a ta musulmi akwai sufiya wanda kwata-kwata su ibada suka runguma ba maganar neman ilimi, ba maganar ilimi, wai cewa suke kar ku bata lokacinku akan neman ilimi, ku dukufa akan ibada, wai Allah zai buɗa muku wata ƙofa ta ilimi, zai sanar da ku ba sai kun yi wahala ba. Dan haka zaka ji suna da'awar cewa wai su ilimin su wai ilimi ne wanda yake da dunne, wai daga wajen Allah suka same shi. Akwai wani shaidani da yazo garin nan ya ringa da'awar cewa wai shi fa ka zo ka gani a gidan rediyon nan a cikin studio banda wannan dan tarbiyya a hannun shi babu komai. Cai kuma babu malamin da ima yayi karatu a wajen shi. Wai kawai wai uwayen shi suka ma wai malamai hidima da shehunnai hidima, wai kawai Allah ya dura masa ilimi. A nan ya mai yake. A nan garin yazo yayi wannan magana. Banda tsabar jahilci da wauta, kenan a nan me kake da awa kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah yana da malami. Malamin sa shine Jibrilu alaihi salam. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul Najm, Ubangiji Ta'ala ya ce allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa, wanda ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani. Ubangiji Ta'ala ya ce shadidul quwa mai tsananin karfi ne shine Jibrilu alaihi salam. Zumirratin Ubangiji Ta'ala ya ce ma'abucin magana ne kyakkyawa, fastawa wato ya daidaita akan al'arshi, ma'ana lokacin da fastawa ya daukaka a cikin sarari, lokacin da ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi karan farko a nan wato wannan kogon Hira, yace masa ikra ikratu, manzon Allah yace ma annabi kare ya kama shi ya matse shi ya sake shi yace masa ikra ikratu, manzon Allah yace ma annabi kare ya sake kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu ya matse shi yace ikratu yace ma annabi kare. Wannan duka hikimomi ne na Ubangiji subhanahu wataala, domin Hausawa suke cewa sai katanga ta tsagi kadangare yake samu inda zai shiga, dan kada wani ya samu damar da zai soki manzon Allah, yace manzon Allah shi ya kirkire wannan alqur'ani. Ga yayin Jibrilu da yazo ya kama shi yace ikratu, yace a shi bai iya karatu ba. Sannan a karo na uku yace masa ikra'a bismi rabbikal ladzi khalaq, gurgudan ayoyin da aka zo masa da shi su a karan farko. Kuma a can cikin suratul qiyama Ubangiji Ta'ala yake cewa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Ash-shahid Ubangiji Ta'ala yace fa idza qara'nahu, in mun karanta maka wannan alqur'ani, ma'ana Jibrilu ya karanta maka, Ubangiji Ta'ala yace fattabi qur'ana, ka bi karatunsa, ka bari sai in ya faɗa sannan kai ka faɗa, kada ka ringa gaugawa yana faɗa kana faɗa domin tsoron kada ya kuce maka. Ubangiji Ta'ala yace inna alaina jam'ahu, na kan mu tattara wannan alqur'ani mu cusa shi a cikin zuciyarka. Wa qur'anahu, da karanta shi Allah yace nauyi ne wanda muka dauka, kai kawai iya abin da yake kanka ka dauka guri, in ya karanta kai ka karanta. Kuma haka duk cikin wata na Ramadan Jibrilu alaihi salam sai ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara, sun yi mudarasa alqur'ani tsawon wata guda, sai sun sauke alqur'ani, manzon Allah ya karanta Jibrilu yana ji, sannan Jibrilu shi ma ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji. To ka fito ka ce wai kai ba malamin da kai karatu a wajensa, kenan shirme kake fada. In dai kai malami ne baka cika malami ba, sai kana da wannan, baka cika malami sai kana da malamai waɗanda suka karantar da kai, ka koma magabata zaka ji wani an zana malaman sa wanda ya dau ilimi a wajensa sun wuce lissafi. To dan haka kenan anan abinda muke so mu sani, su kwata-kwata sun bar ilimi, su ɗan mushaw an gane ko, dan haka su sufiya suke da'awar cewa wai su kai tsaye suke samun ilimin su daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kada ku bata lokacinku ku ce sai kun je kun nemi ilimi. Dan haka kawai zaka ga muridi kullun a zaune yake daidai da kawaidin nan bai sani ba, kawai sai dai a bashi wasu ibadu waɗanda aka kirkira su na bid'a ya je ya tayi, kullun a zaune a matsayin jahili yake bai san komai ba. An ce wai shi neman ilimin shi yake batar da mutum, shi yake kangarar da mutun ya bar hanya wadda take tagware to yaya za a yi ka san Allah yaya za a yi ka bauta masa ba tare da ilimi ba yanzu ka dauka al'amari na duniya yanzu yau ka je likita ka ce a kawo maka mara lafiya zaka kwake cikin shi kai masa aiki sai an tambaye ka a burku wani ilimi ka nema sai in kace ilimin likitanci sai a ce to kawo shahadar ka muka wannan fanni ne ka karanta ko ba shi bane ba in bangaren kai ka karanta ba a baka bangaren abin da ya shahi ciki an gane sai kana da ilimin wannan bangare sannan za a baka mara lafiyar in ma an yarda da kai an amince maka sannan a baka kai masa aiki to amma ilimin addini yau kawai kasancewar ya zama abu wanda yake karazibe sai a dauki matsayi na addini a ba mutum ba tare da ya cancanta ba a bashi kenan don haka dole ne musulmi ya tashi ya nemi ilimi na addini musamman waɗannan abubuwa da muka zana don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadaitar a cikin hadisi sun wuce a lissafa ni cewa musulmi ya tashi ya nemi ilimi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa neman ilimi sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama a cikin hadisi wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya bi hanya yana neman ilimi ilimi na addini to Allah zai hore masa hanya ta aljanna kai tsaye ba tare da wahala ba zai samu aljanna Hausawa suke cewa sanin hanya ya fi sauko duk wanda ya fi ka ilimi to ya fi ka sanin hanyar da zai bi ta kusantar da shi da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala ba tare da ya sha wahala ba sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa innal mala'ikata la tabu ajnahata hali talibil ilmi ridan bima yasna lalle mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna shimfida fukafukansu su dina tashi in sun hango mai neman ilimi lokacin da za shi makaranta dan yarda da gamsuwa da abin da yake nema na ilimi dukkan mala'ikun Allah idan suka hango mai ilimi mai neman ilimi to suna kamewa gode kowa ya dinke fukutinsa baya tashi sai mai neman ilimin nan ya wuce kamar yanda babban soja idan zai wuce kankanin soja kowanne sai ya kame sai babba ya wuce sannan kuma in ya so kowa ya shiga sha'aninsa nan girmamawa ce da darajantawa mala'ikun Allah suke ma mai neman ilimi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sahihi yana cewa wa majtama'a qaumu fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa dhakarahumullahu fi man inda wanda duk lokacin da jama'a suka zauna a daki daga cikin dakunan Allah suna karanta alqur'ani suna mudarasar shi to mala'ikun Allah suna sauka sannan kuma rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala za ta lullube su mala'ikun Allah su zagaye su kuma Allah zai ambace su a cikin wanda ke wurin shi ma'ana na bayi waɗanda suke na ƙurai Allah zai sanya su a cikin layin bayi waɗanda suke na ƙurai a wajensa dan haka anan dole musulmi su tashi su nemi ilimi ilimi shine yake da matukar muhimmanci a rayuwa ta musulmi duk wata ibada dole sai da ilimi an gane ko sai da ilimi inda addinin musulunci ya bambanta da sauran addinai shi addini ne wanda aka gina shi akan ilimi in ma zaka dau littafi takanas kaje ka sa a wajen malami ko ya zamanto duk inda ake karatu na addini alqur'ani da sunna kaje ka zauna ka saurara kaje me Allah ya fada me manzansa ya fada idan wa'adarsa ne wadanda ake sanya su a radio in lokaci yayi ya zamanto kana da lokacin da zaka tsaya ka buda kaje me Allah ya fada me manzansa ya fada abubuwan da baka gane ba kaje ka tambaye malamai naji an ce kaza to me ake nihi da shi kuma duk wani abu da zaka aikata na ibada to karka aikata kaje ka tambaya menene hukuncin Allah akan sa dan haka yanzu yau an kai matsayin yanda a tsarin abin da yake na karantarwa ma a cikin makarantu akwai waɗanda suke da'awar cewa a tsami ilimi na addini daga cikin abin da ake karantar da yara a makarantu musamman na hukuma suna ganin cewa wannan ilimi na addini da ake karantar da su shi yake sanyawa wai su zamanto ɗan ta'adda wanda in ka ji an ce ɗan ta'adda ana nihi musulmi an gane ku in dai aka ce kai musulmi ne to a yau kai ne ɗan ta'adda abin ƙasa domin babu wani ɗan ta'adda sai wanda yake musulmi amma duk ta'addancin da mutum zai yi da duk kisan kan da mutum zai yi in dai ba a matsayin musulmi bane ba a kiran shi dan ta'adda amma yau in yi kaskasance a matsayin ka na musulmi kuma kana ruku da addinin ka to babu wani dan ta'adda sama da kai to shine suke cewa wai ya kamata a zauna makarantu a tsarkake su dangane da ilimi na addini a fitar da shi me yasa saboda shi yake haifar da wato ta'addanci shi yake koya ma yara ta'addanci dan haka ko nan a kasar mu muna da wannan sani wallahi zaka ga wasu abubuwa na addini wanda ake karantar da yara ba a bashi muhimmanci yanzu misali ka dauki tarbiya at-tarbiyatul islamiyya tun yara suna primary ake karantar da su har akai yaro sai ya kai premier amma daga an kai premier shikenan wannan an fitar da ita daga cikin layi wanda yake na jarrabawa shi ko yau dalibi a lakul din aka ce wannan madda babu jarrabawa a cikin ta to baya daukan ta da muhimmanci kenan lokacin da ya kai ne ya san muhimmancin wannan madda to a wannan lokaci kuma an jefa masa kyamarta an jefa mata kyamarta kuma akwai lokaci da ya gabata nan da in shekaru kadan maimakon wannan madda ana yin awa uku da ake sai aka dawo da ita awa daya aka rage awa biyu sai da aka samu su ɗan uwa suka tashi suka yi tsaye suka kai kuka sannan aka yi kokari aka dawo mata da adadin awowin da ake kuma yanzu wannan madda a dahu duk shekarun da aka yi daraja 20 ce amma idan ka dauki mat ita kadai daraja nawa gare ta 80 gare ta idan ka dauki misali shi harshen larabci shi kadai yana da daraja 40 ce gare shi ko 60 ce idan ka dauki falsafa philosophy abinda take da daraja kusan 80 take to yaya za a yi wannan madda alqur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aqida ta cicciya da sauransu an ba ta daraja 20 waccan wanda kawai zantuttuka ne wadanda suke na banza amfani ne kawai da hankali ba ta lokaci ita an ba ta daraja 80 yaya za a yi yaro ya tsaya ya ba ta lokacin shi akan daraja 20 waccan mai 80 din zai ba ta lokaci nan bai fahimci komai ba kuma can bai samu komai ba a wannan daraja wadda take mai 80 sai an yi sa'a a cikin 80 kin ya samu kamar 2 ko 3 duk bata lokacin da yara suke in aka zo correction zaka gani a mat wani yaro ya samu 1 wani ya samu 2 wanda ya samu da yawa ne fa zaka ga ya samu daraja 10 amma wannan wadda suka ja wadda suke kyama wanda aka sa sai mu ce wanda aka sa musu kyamar ta aka bada daraja kadan wannan ita ce take tadun su duk wani wanda ka sani a bangaren larabci in kaga ya samu gurebe ko ya samu bakto bangaren wannan addini shine ya dago shi amma ba bangaren turancin ba to wannan duka wani salo ne wanda yake na makiyan Allah yaya za a yi ilimin addini a sama wato jama'a kyamar shi to shine anan kenan su ma wannan sun shiga karkashin haka masu da'awar cewa a tace wato abinda ake karantar da yara a fitar da abinda ya shafi addini wannan shi yake koya musu kaushin addini duk wanda yake da wannan itikadi shi ma ya kafirta me yasa saboda ya bujire ma wato ayoyin Ubangiji subhanahu wataala malan sai yake cewa wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqib bainal hazim wal jad wal khaif illa al mukrah malan yace ba bambanci a cikin dukkan waɗannan abubuwa wanda aka zanu masu warware kalima ta la ilaha illallah malan yace bainal hazil wal jad tsakanin mai wargi da wanda yake yi da gaskiya malan yace babu bambanci maganar ka ce ai ni da wasa nake nihi an gane ko na faɗi wannan kalima ko kuma na aikata da wanda yi da gaske da nihi babu bambanci ko da wargi kai abinda zai aibanta musulunci da mabiyansa kai izgidi da addini ko da wasa mutun yayi mutun ya kafirta wanda bayani ya gabata duk wanda yayi izgidi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko da ya aikata wannan abu to ya kafirta kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum wanda ana kan hanyar tafiya zuwa Tabuka kamar yadda bayani ya gabata, sai aka samu wasu suka yi wani yayi mummunar kalima a cikin wasu jama'a, yake cewa ni ban taba ganin waɗanda suke mafi kwadayin cika ciki da abinci, mafi tsoro a fagen daga, mafiya ƙaryar halshe, yace sama da waɗannan makarantan namu, yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Auf ibn Malik al-Ashja'i yana majlisin ya ji abinda wannan ya faɗa, sai yace wallahi ƙarya kake, kai dai munafiki ne, yace kuma sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Auf ya tashi takam yaje ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka faɗa, kafin ya je Al-Qur'ani ya rigaye shi daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala yace wala in sa'altahum, da zaka tambaye su kace me yasa kuke irin wannan kalima, Ubangiji ta'ala yace za su baka amsar inna ma kunna naqudu wa nal'ab, cewa muna kutsawa ne a cikin hira, muna wargi ne dan mu sare nisan tafiya. Ubangiji ta'ala yace kul ce da su a billahi, shin yanzu da Allah mahaliccinku wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgili, la ta'tadhibu, Ubangiji ta'ala yace kada ku bada wani hamzari, kada kafartum ba da imaniku, tabbas kun kafirta bayan imanin. Kaga su anan shi wannan ya faɗi kalimar ne wai shi a matsayin wargi ne dan asari nisan tafiya, to amma akwai wasu jama'a kuma suna zaune da shi, su ba su yi inkarin abin da ya faɗa gaba ɗaya da shi, da su Allah ya ce sun kafirta. Shi wancan wanda ya yi inkari Allah ya fitar da shi, Auf ibn Malik. To dan haka shi ne malam ya ce wala farqa, wato babu bambanci, fi jami'i hadhihi nawaqi, cikin dukkan waɗannan abubuwa masu warware kalima ta la ilaha illallah, baina hadhi, tsakanin wanda yake yi da wargi, walja da wanda yake yi da gaske, wal kha'if da wanda yake matsoraci, kawai dan tsoro haka kawai kai kalima ta kafirci, ko ka aikata aiki wanda yake na kafirci, to mutun ya kafirta, ko kuma kawai dan kwadan abun duniya ka rufe gaskiya ka ba kafiri hadin kai, abin da ya zama wajibi akan ka kau da kai kamanta da shi. Malam yace illal mukrah, sai dai wanda aka tilasa shi, wanda aka tilasa shi yayi kalima ta kafirci akan tilas, ko ya aikata aiki wanda yake na kafirci tare da cewa zuciyar shi tana nutsar imani, yana kyamar wannan abu, to shi kadai ne bai kafirta ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirta, an gane ko, wanda ya kafirce ma Ubangiji, ma'ana yayi wata kalima ta kafirci bayan imanin da yayi, Ubangiji ta'ala yace ya kafirta, illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasa shi akan fada ta kafirci ko aiki na kafirci bayan da zai yi, idan bai yi ba kawai za a halakar da shi, to wannan shine in yayi kalima ta kafirci ko ya aikata aiki na kafirci bai kafirta ba, shine Ubangiji ta'ala yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kamar yanda sababin wannan aya Ammar ibn Yasir, shine mushrikan Makka suka tirsasa shi, suka tilasa shi, dole sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su halakar da shi, ba yanda zai yi aka ringa dandana masa azaba, aka ringa dandana masa azaba, kai azaba da tayi azaba ba zai iya jimrewa ba sai yayi kalimar da suke bukata, sai suka sake shi, sannan sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hankalin shi a furgice, sai manzon Allah yake ce masa kaifa tajidu qalbak, a lokacin da kai wannan kalima yaya kake samun zuciyarka, yaya kake jin zuciyarka, kada sai yace ajiduhu mutma'innan bil iman, yace wallahi ya rasulullahi zuciyata ina jinta nitsa take da imani a lokacin da nayi wannan kalima, manzon Allah yace masa ina adu fa'ud, in gobe ma suka tirsasa ka za su halakar da kai, suka nuna sai kai wannan kalima, i manzon Allah yace ni ba za ta cutar da kai ba, to shine anan kenan ba bambanci tsakanin wanda yake da gaske da wanda yake da wargi da wanda yake matsoraci, kawai tsoro ya sanya shi kalima ta kafirci, to ya kafirta, sai dai wanda aka tirsasa shi imma a halakar da shi ko kuma yayi wannan kalima, to shine in yayi da sharadin, amma zuciyar shi ya zamanto tana nutsa da imani, kuma ya zamanto da nihin ije wannan cutar wanda ake masa domin a kyale shi, to a wannan lokaci ne bai kafirta ba. Malam sai ya ce wa kullu hamin a abani ma yakunu khabaran wa aktharu ma yakunu wuqu'a, dukkan waɗannan abubuwa goma da muka zanu, malam yace suna daga mafi girman abin da ke zamantowa hadari a rayuwar musulmi a yau. Waɗannan abubuwa goma da malam ya zanu yace sun fi komai hadari, kuma sun fi yawan abubuwa a cikin jama'a, amma abubuwan da suke sanya radda wasu malamai sun zana sama da abu 400, kamar yadda bayani ya gabata. Nan kusa in ka koma cikin Muktasar Khalil, akalla sai da ya zano abubuwa wajen 30 waɗanda suke kafirtar da mutum su maida shi kafiri bayan musulunta. To amma wannan goma da malam ya tattara su a nan sun fi komai hadari, kuma sun fi yawan aukuwa a cikin jama'a. Shine yace wa kulluha, gaba ɗayan waɗannan goma, min a azami ma yakunu khabara, wato suna daga mafi girman abin da ke zamantowa hadari akan jama'a a yau. Wa aktharu ma yakunu wuqu'a, kuma su ne mafi yawan abin da ke aukuwa a cikin jama'a a yau, musamman abin da ya shafi izgidi da addini. Abin da ya shafi izgidi da addini a nan mafi yawa abin da ya fi aukuwa a cikin jama'a. Wal'iyazu billahi, shi ko koda wasa ka yi izgidi da addini mutum ya kafirta. Malam sai ya ce fayan baki lil muslim, ya kamata ga musulmi, abin da yake nihi ya kamata yan baki, abin da yake nihi wajibi ne, dole ne. An gane ko? Ba ya dace ba, dole ne ga musulmi. Domin so da yawa ake amfani da lafazin yambaki akan abin da yake alwajib. Yace fa yambaki lil muslim, ai ya zama tilas ga musulmi an ya hadaraha, ya tsoraci waɗannan abubuwa, waya khafu minha ala nafsihi, ya ji tsoron wannan abubuwa ga kansa. Kenan ta ina mutum zai ji tsoro? Dole mutum ya tashi ya san abubuwan da Allah yake so da abin da Allah baya so. An gane ko? Domin ya kiyaye addininsa. Ga Ibrahimu alaihi salam, addu'a yake yana cewa wa junubuni wa baniya anna abudal asnam, rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas, ina cewa ya ubangijina ka nisanta ni da ƴaƴana game da bautar gumaka. Yace ya ubangijina, domin gumaka sun batar da masu yawa daga cikin jama'a. To dan haka ba maganar mutum ya kai tudun nasira cewa ani ina da ilimi na tauhidi na amuntu, a'a. Duk wanda yake raye ba a amince masa fitina. Malami nawa a ƙarshen rayuwarsa ya karkace ba gaskiya? Mutum nawa wanda yake mai bin Allah mai yawan ibada aka wayi gari ya rikida ya koma fasiki? Waliyyazu billahi. Dan haka dai a kullum dole mutum ya tsoraci dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na halaka. Ka tashi ka yi ƙoƙarin neman kare kanka ta hanyar ilimi wanda yake na addini, da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta yi ta roƙon shi ya tabbatar da dugadiganka akan gaskiya har zuwa mutuwarka. Shine malam ya ce fayan baki lil muslim, ya kamata ga musulmi an ya hazaraha, wato ya tsoraci waɗannan abubuwa, waya khafu minha ala nafsihi, ya ji ma kansa tsoro game da waɗannan abubuwa, ya ɗau matakan da zai kare kanshi da izinin Allah. Shine ya tashi ya nemi ilimi, kuma duk abin da zai faɗa ya tsaya ya auna ya ji menene zai fita daga bakin shi. Malam sai yake cewa na'uzu billahi min mujibati ghadabihi, muna neman tsari da kariya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min mujibati ghadabihi, game da abubuwan da suke cancanta ma bawa fushin Ubangiji, wa alimi iqabihi, da hukubarsa wadda take ma'abuciyar radadi, ma'ana duk wani abu da yake janyo fushin Allah, yake sanya Allah ya azabtar da bawa, to muna neman tsari da kariya da Ubangijinmu, dan la malja'a wa la manja minhu illa ilayhi, babu wata matsira, babu wata mafaka da bawa zai fake daga azabar Ubangiji da fushinsa, dole sai ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka anan malam yace na'uzu billahi, muna neman tsari da kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min mushibati ghadabihi, game da aikata abubuwan da suke cancanta ma bawa fushin Allah, wa alimi iqabihi, da hukubarsa wadda take ma'abuciyar radadi. Malam sai ya ce wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi, wato tsiran Allah da amincinsa su tabbata, wato akan fiyayyen halittarsa. Bayani ya gabata salati na Allah subhanahu wa ta'ala, ma'anarsa shine yabo da Allah ke ma bawa a cikin jama'a, mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'ika. Kamar yadda yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, salatin Allah shine Allah ya yabo bawansa a cikin jama'a ta mala'iku. Salati na mala'iku shine su roƙa ma bawa gafara, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mala'ikatu yusalluna 'ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi. Salati na bayi kamar shi kuma wannan addu'a ce kenan. Salatin da muke ma manzon Allah muna allahumma salli ala muhammadin, wannan addu'a ce muke muna roƙa ma manzon Allah ubangijinsa cewa Allah ya yabe shi. An gane ko? Kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tudhhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay qulu lahum bil baraka. Shine yace wa sallallahu wa sallama, wato Allah ya dadin yabo da aminci akan fiyayyen halittarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine malam yace Muhammadin, shine annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in wa alihi wato da mabiyansa. Wanda farko waɗanda za su shiga a ƙarƙashin al su ne wato iyalin gidansa waɗanda suka yi imani da shi. Sai yace wa sahabihi da sahabbansa, ma'ana waɗanda suka zauna da shi suka haɗu da shi kenan, ajma'ina gaba ɗaya. Nan kenan muka zo ƙarshen wannan littafi na waqidul islam. Insha Allahu ta'ala kenan darasi na gaba za mu sanya sabon littafi na musamman, wanda dai yana cikin wannan littafi kenan jami'u mutunin tauhid, wannan littafai da suke hannunmu kenan. A nan insha Allahu za mu diba littafin da ya dace musa, imma al-aqidatul wasiya, an gane ku, ko kuma sulamul usul. Insha Allahu dai kafin lokacin mun ga wanda ya kamata a wurin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.